ku ji cewar bayan shafe sama da shekaru biyu da samarwa beraye da kudin cizo dakunan kwana, karshe dai an kaddamar tare da ci gaba da aiki a asibitin Asiya Bayero sakamakon tutsun da tsohon ciniki yayi. Hausawa kan ce kowa ya kwana lafiya shi ya so. Masarauta ta yi tafiyar ruwa da rawanin wani dagaci bisa tuhumar sa da kin yin biyayya da kuma yafi. Yanzu haka dai mutum bakwai sun shiga hannun rundunar 'yan sanda ta Kano bayan yi wa sarkin Kano ihu har ma da waka. Wakar da gwamnan Kano ya ce ahir ba da shi ba wai gada ka bari. Yayin da rayuwa ke ci gaba da tsanani, 'yan Najeriya kuma ke ci gaba da karɓar sakamakon zaben da suka yi. Hukumar shari'a ta jihar Kano ta yi kira ga iyaye da su rage buri domin dai 'ya'yayen da suka rage su samu mazajen aure. A dakace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abubakar Haruna Galadanci ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin na ƙwaryar kira da 'yan magana kan ce mai komai da akwai. Zade mu faro shirin na yau da yadda rayuwa ke ci gaba da tafiya. Wato dai mai sauraro, na san wannan ba sabon lamari bane, musamman ma idan aka yi la'akari da yadda yanayin zirga-zirgar al'umma a titi ta ragu daga 'yan watannin nan zuwa yau. Ga misali dai garin Kano, gari ne da Allah ya albarkace shi da tarin mutane na ciki da ma waɗanda suke zuwa ziyara ko kuma dai wani zarafi na rayuwa, wanda a lokuta da dama akwai titinan da sai kai da gaske zaka samu hanyar wucewa. To amma dai a 'yan kwanakin nan, sakamakon tsinta kai da aka yi a wani irin yanayi ta kai ga a wasu titinan ma sai ka shimfiɗa abin zama ka zauna. Idan an dawo ga abokin tafiya yau da gobe, wato abinci, al'amarin fa ya wuce tunani, domin kuwa su kansu 'yan kasuwar na bayanin cewa a baya yadda suke ciniki ba kama hannun yaro, a yanzu fa galibin cinikin ya koma bashi. Masu ƙarfin hali ne ma ke karɓa sai ƙarshen wata a fita. A inda wasunsu kuma, kamar da yadda muka kawo muku a shirye-shiryen da suka gabata, da yawa a bashi kayayyakin ke ƙarewa, wajen biyan kuɗin kuma a koma wallahi tallahi. Wataƙila hakan na da alaƙa da irin abin nan da akan ce, gwargwadon hasadar mutum, gwargwadon zaɓalɓalar zuciyarsa. A halin yanzu wasu magidantan ke cewa an zo gaɓar da kowa ya fara gane kwalliya ta matar aure da kuma ta kilaki. Yanzu haka dai a iya cewar duniya ta yi wa 'yan Najeriya atishawar gari, domin kuwa kowa ya ɗau balas. Abin hange da tunani a koda yaushe baya wuce ɗan abin da za a kai bakin salati. A yanzu wanda ya zama dole ne ake yi, domin kuwa duk irin ƙauna da amanar tafiya unguwa ko kuma biki da ke tsakanin nasa'u da mota, a halin yanzu sai wadda ta zama dole ake yi, wadda kuma babu hali a yi ta waya ko kuma idan an samu dama. Batun cin abinci sau uku kuwa yanzu haka na neman zama ƙoƙarin ganin bantan wambai, domin wanda ya dace ne ma zai samu da safe da kuma yammaci. Ragowar kuma a bi shi da ruwa da salatin annabi.
Wallahi mai gida ce fari yana ƙoƙarin ya gagari talaka. Ka san tushi ne mai sauki a gurin talaka. To wallahi yanzu tuwon ma yana ƙoƙarin gagara.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu nan na dawo daga kasuwa, wai maimakon in samu ɗan kwano biyu da zan ƙauna, wai masara ba niƙa, aka ce min 1,500, 1,600.
Batun sufuri daga nan zuwa can. To sai dai ga mutane irin su Abubakar Ibrahim, gwamnati ikon Allah ya bayyana cewa a irin wannan gaba sakamako ne na zahiri da 'yan Najeriya ke karɓa albarkacin zaben da suka yi.
Abubuwa sun dagule gaba ɗaya fiye da tunanin mai tunani. Kwanan masara kaɗai ita ce abincin talaka. Yanzu kwanan masara ya kai naira 1,900. Ana biyan talaka kuɗin leburanci naira 1,500, kwanan masara 1,900. Ya ilahi alamina, ayaya zai rayu a haka? Ana sai da man fetur lita ɗaya naira 600 da wajen 20. Wannan abin da mahukunta suka sa a kan masu ƙaramin ƙarfi, a jikinku ake neman kuɗi, kuma su suna tarraba miliyoyin kuɗi a tsakaninsu. To ina kira da mahukunta cewa su ji tsoron Allah, a duba da irin yanayin da suke ciki a yanzu, saboda kasancewar wannan rayuwar ba za ta zama mai ɗorewa ba kuma za a haifi ɗa mai ido ba. Su tsaya su duba. Talaka fa ya kai bango, kullun cewa suke za a gyara, a yi haƙuri. Kai haƙuri ka mutu, duk wanda suka haƙura tun baya shekarun da aka yi ana a yi haƙuri duk sun mutu. Har yanzu haƙurin bai ƙare ba, amma su suna cikin ni'ima da wadata da kwanciyar hankali, mu muna ciki ga rashin tsaro, ga rashin abinci. To dan Allah, dan annabi, wannan kagaggen abu da aka ƙirƙiro shi ake nema a jefa mai ƙaramin ƙarfi ko aka jefa ma, ai ba daidai bane. Mahukuntan Najeriya, muna ta kiransu, kar su cuce mu, su jefa ƙasar nan cikin halin da ba za ta iya fita ba. Wannan halin tsadar rayuwa da ake ciki ya fayi tsanani. A tsaya a duba. Talaka fa ya kai mukura, a tsaya fa a duba. Shinkafa kadai kudin ta gida ba ta waje ba, 2400.
Abubakar Ibrahim kenan, gwamnati baban yara. Mu kuma leka asibitin yara na Asiya Bayar da ke nan Kano, wanda a jiya Lahadi ne aka yi taron sake kaddamar da ci gaba da aiki a asibitin, wanda mai girma gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya jagoranta. A yayin wancan taro dai manya a bangarori daban-daban sun halarci bikin, ciki kuwa har da mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero da kuma mai martaba sarkin Bichi da kuma sauran manyan baki. A yayin jawabin da ya gabatar, mai girma gwamnan Kano ya bayyana cewa dama dai tun kafin su zo gwamnati sun alƙawarta tabbatar da haƙoƙin al'ummar Kano manya da yara, wanda kuma a ce wasa batun asibitin na Asiya Bayero tun kafin su zo, bayan samun bayanan irin jagwalgwalan da aka yi da ma cefanar da asibitin da aka yi, suka alƙawarta cewa dole ne su dawo da shi tare kuma da sake masa mazauni.
Mata na kuka, aka fitar da su daga wannan asibiti. Wannan asibiti da kuke gani kudinsa in an yi kiyasi ya fi biliyan 6. Aka zo aka samu wani dan lele, aka sayar masa da wannan asibiti a kan kudi naira miliyan 6.
Madalla. To anan kuma rundunar 'yan sanda ta Kano ce yake tabbatar da kame mutum 6 da tace ta kama su ne da suka nuna rashin da'a da rashin ta ido, bayan da suka yi wa mai martaba sarkin ƙwaryar birnin Kano Aminu Ado Bayar ihu har ma da wata waka. Wakar da rundunar 'yan sandan ke cewa babu komai a cikinta illa rashin kirki. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Usaini Gumal, wannan dai yana zuwa ne bayan da a jiya Lahadi aka yi bikin kaddamar da asibitin Asiya Bayero, wanda a cewarsa gungun matasan sun shigo gurin ne suna wakar ta rashin kirki da kuma ihu, wanda a cewarsa lamari ne ka iya haifar da fitina da kuma rashin zaman lafiya. Ya ci gaba da cewa a lokacin da mai martaba sarkin ya shigo, an jiyo matasan na ihu gami da cewa sabon gwamna sabon sarki, abinda kwamishinan 'yan sandan ke cewar ba daidai ba ne ƙananun yara su tari idan manya suna sakin kalamai babu kunya ballantana girmamawa. Yace zuwa yanzu jami'an su na ci gaba da bibiyar kamo ragowar matasan da suka yi kutse a yayin wancan taro, da kuma waɗanda suka ɗauki nauyin su domin dai su ci zarafin manya haka, wanda kuma a ce wasa idan Allah ya so za su mika su kotu domin dai girbar abin da suka shuka. Mu kuma leka masarautar Gaya, wanda masarautar ta tabbatar da korar dagacin sabon garin Wudul Alhaji Adamu Adamu. Dr. Ali Ibrahim a madadin masarautar ya bayyana cewa masarautar ta ɗauki matakin ne bayan da ta kafa wani kwamiti na musamman da ya gudanar da bincike akan dagacin na sabon garin na Disai bisa tuhume-tuhumen nuna rashin da'a da kuma cin zarafin al'umma, wanda kuma an gayyaci dagacin wato Alhaji Adamu Adamu gaban kwamitin. To amma dai buriz da haka, wanda a ce wasa masarauta ba za ta ci gaba da zuba idanu wani da sunanta yana yin abin da ba shi kenan ba. A cewar Dr. Ali Ibrahim, masarauta dai guri ne na da'a da tarbiyya, wanda kuma duk ya saba to fa babu shakka zai ga sabawa koda ko a cikin tiki. Idan muka dawo nan Kano kuma mu leka kotun shari'ar musulunci da ke Kwana Hudu, a inda kotun ta aike da wani matashi baban gida lawan mazaunin unguwar Kofar Ruwa gidan ajiya da gyaran hali, bayan da kotun ta tuhume shi da laifin kutsawa cikin wata transformer da ke sakandaren ƴan mata ta GGC Dala, a inda ya daddatse da kuma kwashe kayayyakin amfani masu kimar kuɗi naira 714. Mai ƙara Ibrahim Sunusi, wani ma'aikacin hukumar samar da wuta ta Kerko, shine da ya ƙara a charge office ɗin ƴan sanda, wanda kuma bayan sun kamo wancan matashi aka kuma gurfanar da shi a kotun da laifin aikata ta'adi da kuma barna laifin da ya saba da sashi na 363 da kuma sashi na 333 na kundin manyan laifuka da hukuncin su baban gida dai kai tsaye ya amsa laifin sa na kwashe wadancan kaya masu daraja masu kimar kudi naira 714 mi shari'a dai ya aike da shi gidan ajiya da gyaran hali sai ran daya ga watan gobe domin yi masa hukunci tunda dai ya amsa laifin da ake tuhumar tasa to ai da ma dai ɗan magana kan ce su kuda wajen kwadai ya kan mutu daga hukumar shari'a ta jihar Kano kuwa hukumar ce ta kira ga iyayen yara da sauran al'umar musulmi ta bakin mukaddashin shugaban hukumar gwani Dr. Abdullahi Yusha Ubici da cewa a dan sarara buri domin kuwa yadda aka tsinci rayuwa akai matakar ba a sauke buri ba to fa akwai yiwuwar ai ta cin talata babu laraba Gwani ya bayyana hakan ne da cewa yadda aka samu rayuwa haka ake kokarin tafiya to amma tsawalawar babu abin da za ta kawo sai koma baya
amma akwai wanda suka dauka a yau din nan ma naira 50,000 da naira 316 sada shine mafi karancin sadaki cewa muna kira ga limamai da iyayen yara da sauran masu dukkan hannu ruwa da tsaki a wajen daura aure cewa su la'akari da wannan wato 80 na sadaki da kuma wancan nisabi na zakka haka kuma shi ma na diyare su la'akari da wannan na biyu kuma su malamai mun zauna da su har to idan ya zamana mutun ya zo da kaman 30,000 aka ga bai kai wannan ba to shikenan idan bangaren ita amarya ko waliyanta suka yi sariya suka ce to sun yafa abin da raguwar abin nan shikenan az aure ya dauru
da fatan dai wadanda aka yi domin su sun ji za kuma su kula da hakan ne kuma muke karkare shirin na wannan lokaci daga nan sashin al'amuran yau da kullum da siyasa na Premier Radio sai kuma wakilan mu da kuka ji muryoyin su da kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji musamman ma Khadija Ahmad Ismail sai kuma Sadiya Abdullahi Yusuf Abubakar Haruna Galadinci da na shirye shirin kuma na gabatar nake mana fatan saduwar alkhairi